Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitocin da suka hada da 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya FM duka a Niger din. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com da ma shafin mu na Facebook Live. Masu gabatarwa.
Maryam Bashir Bagaji,
Safinatu Sada Sodangi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
A yau Litinin 16 ga watan Oktoba shekarar 2017, kamar kowace ranar Litinin da muke magana akan zamantakewa, a yau ma za mu yi magana ne akan musgunawa ko kuntatawa a wuraren ayyukanmu,
wanda muka fara a makon da ya gabata, inda yau za mu mai da hankali ne akan musgunawar da mata ke fuskanta a wuraren ayyukansu.
Tuna fuskanta matsaloli sosai daga wani shugabanmu, haka kamar zan ce darakcinmu kenan, saboda yakan buƙatar in zo ofis ɗin shi, kuma ina zo ofis ɗin shi ba wani magana da ke haɗa da shi sai maganan banza, maganan baza.
To so mun tabbata aka ji ta bakin wata ce bayar Allah da ta faɗi yadda wannan al'amari ya taɓa faruwa a kanta, wanda ta gaya wa wakilar mu ta Kaduna binta Muhammad.
Sai kuma barista Aliyu Abdullahi, danji wani mataki ya kamata mutum ya dauka idan ya tsinci kansa a irin wannan yanayi?
Haka zalika wakilin mu Hassan Maina kaina ya jiyo mana ta bakin wata ƴar rajin kare haƙƙin mata da ƙananan yara, Hajiya Halima Baba Ahmad.
To haka kuma a shafin mu na Facebook da Twitter mun tambaye ku, musamman ganin yadda cewa wasu mata kan fuskanci irin wannan matsala ta musgunawa ta hanyar tsangwamar su ko nuna buƙatar saduwa da su ko kuma wasu maganganu na batsa akan kansu, muka tambaye ku shin ya kuke kallon lamarin ga yadda kuka ce mana.
Sakon farko daga Umar Abubakar Umar yace salamu yau da gobe, wannan maganar gaskiya ne. Ina gani da ido na a inda nike aiki, matar da nike gani da mutunci sai inji ana maganar batsu da ita, musamman matan aure. Wannan laifin na alakanta shi ne ga mazajensu da suka bar su sakaka babu tsari babu gargadi. Ina kira ga magidanta da su tashi tsaye su sa ido ga matan su sosai, kuma su koyar da su abin da ya kamata su yi a wajen aikin su. Ku tashi lafiya, VOA.
Sai Muhammad Al-Amin Kamal yace abin dama ba tsarin Islam bane, duk wanda ya bar tsarin musulunci to dole ya ga barazana.
To sai kuma Abubakar Lawal gidan dan mai a Jargaba yace maganar gaskiya, halayen da wasu mazajen suke nuna wa mata masu neman aiki ta hanyar lalata da su ko kuma su sa su aikin da suke nema don su sa su aikin da suke nema, to hakan bai dace ba.
Sai Ishaq Muhammad Bello ya ce gaskiya ne, mata iyayen mu Allah sarki, rayuwar mata a gidan aure, a wajen aiki, asibiti, duk suna gamuwa da matsaloli iri-iri.
To Allah ya kyauta.
Amin.
Sai Shehu Adamu Rijawi ya ce to gaskiya hakan bai dace ba, domin dai Ubangiji ya hane mu da kusantar zina, ballantana kuma ga aikata ta wanda yake babban laifi ne. Ya kamata shugabannin da mata ke aiki a ƙarƙashin su su saka tsoron Allah al'amuran su, su sani cewa ko me suke yi Allah na ganin su. Su ma matan ya kamata su zama masu kamun kai, domin dai Hausawa sun ce sai bango ya tsage kadangare ke ganin wurin shiga.
Sai kuma Ibrahim Abba Ahmad yace a gani na, in dai har ke musulma ce hakan ya faru da ke kashi kashi, to da son ranki, domin ko idan na farko ya faru kika gaya wa mai gidanki ya dauki mataki, to wani ba zai ƙara gwada yin haka ba. Idan kuma kina gudun aikinki ya kucce miki ne, to ai gidan aurenki ya fi miki wannan aikin na halaka, ki bar shi kawai don Allah, shi ke kawo zai saka miki da mafificin alkhairi.
Sai Hafizu Gentle yace yau da gobe wallahi duk matar da kuka gani ana yi mata maganar batsa ko ana kokarin aikata masha'a da ita to wallahi ɗayan biyu to ko ita ta saki fuska ko kuma makwaɗaiciya ce hakan kuwa zai ba ɗan iska dama su ci karansu babu babbaka.
Sai Muhammad Shukrana Bala Shubi Allah ya sa na faɗi sunan daidai yace gaskiya abin kam yayi muni a wannan zamani sai dai Allah ya gyara.
To sai kuma Jibril Umar Nabasa Allah sa na faɗa daidai yace daga Nabasa to ranga ga haka din sunan hakika hakan yana aukuwa ne tun kafin a dauki mata aiki a ma'aikata domin wallahi wasu ma ba za a dauke su aikin ba sai an tara da su to hakan kuma ba karamin illa bace ga ya mace ku tashi lafiya ka bar Maryam da Safina.
To mun gode sai Awwal M Yusufu Awwal yace salam da farko dai ina yi wa ma'aikatan VOA Hausa fatan alkhairi ya kara daukaka wannan gida mai tarin albarka amin sama amin. To gaskiya hakan bai dace ba Allah ya shirye masu irin wannan halayyar amin sako daga Awwal.
Sai Iliya mai shayi garki na garkin daura yace hakika yau da gobe akwai mata yawancin su marasa tsoron Allah idan kai ma mai irin halin su ne kafin ka nuna musu su za su jaka da maganar batsa Allah ka shirya da mu amin.
To sai kuma Sulaiman Umar mai litafi yace wannan al'amari ne da yake samu tushe tun daga gida idan mutum dama bai samu tarbiyar da ta dace ba sai kaga irin wannan yana faruwa kuma yana ya kamata duk wanda aka kama da irin wannan laifi to a hukunta shi daidai da doka.
To sai kuma mu leka shafinmu na Twitter @HajjaFatima tace idan mace ta riki mutuncinta tayi shiga na kamala ba wanda ya isa yi mata barazana wajen aikin ta.
Sai Mustafa Muhammad sai Ibrahim Iro Madaki @Ibrahim Madaki Allah sana faɗi sunan dai yace yau da gobe ai wannan laifin su ne matan wallahi duk mace da ta nuna kamun kai ko mutum shine shedan dole ya batta.
Haka to sai mu ce gashi yana daga mana hannu mu tsaya haka to amma lokaci ya bamu dama zamu ci gaba da karanto wasu.
Yanzu kuma ga wakiliyarmu Binta Muhammad dake Kaduna da wata baiwa Allah da ta bamu labarin yadda haka ya taɓa faruwa da ita.
To ni gaskiya na fuskanci kalubale sosai a wajen aikina a matsayina ta yan jarida saboda lokacin ina ma'aikaciyar wucin gadi na fuskanta matsaloli sosai daga shuwagabannina. Shuwagabannin mata ne ko maza? A maza ne. To na fuskanta matsaloli sosai daga wani shugabanmu haka kamar zan ce daraktanmu kenan saboda yakan buƙata in zo ofis ɗin shi. Kuma ina zo ofisin shi ba wani magana da shaɗa ni da shi sai maganan lalatanti waramin. Maganan banza, maganan baza, kamar yana neman shi, kamar yana ce ne, ya ce yaya ina za mu haɗu ne, kaza, ni kuma sai in kakkauce mai. Wani lokaci kuma yakan buƙata ma in kawo mishi kuɗi ko wani abu.
To a lokacin barin koma da shi ba, me yasa kike kakkaucewa tsoron kar ya kore shi ko kar ya taɓa miki aikin?
Ina lokacin abin da yasa nake kakkauce mishi, ina gudun kar aikina ya samu matsala a kore ni. Kuma in na ba shi haɗin kai ai kamar na wuta fita kaina ne. Sai zai zama kakkaushe mishi ɗin da nake yi tabbas ya shafa aikina.
Sai aka zo
shi ya ba da list ɗin ma'aikatan da za a ɗauka ni sai cire sunana. Ba kuma wai dan ban iya aikin ba ne a'a tabbas na iya aikin kowa zai ce da wannan na iya aikin. Amma saboda wannan haɗin kan da na kira shi ya jefa sunana cikin ma'aikatan da ba su iya ba har aka rage ni a ciki. Wa'inda kuma gashi na riga na san tabbas na fi iya aikin a kowane fanni sai gashi su ya ɗaukaka su sunansu har ya shiga cikin ne.
To ba ki ɗauki wani mataki ba ki kai gaban wanda suke gaban shi ko shi ne ko ga kwata-kwata?
A'a ba shi ba ne ga kwata-kwata amma gaskiya a lokacin ya riga ya fi ƙarfina. Saboda ko ma ne zan ce ai ba zan je in ce musu ai wane kaza. Ya ne ni na kaza iya cewa shiri ne kuma ya riga ya fi ƙarfi na a wajen. To daga baya dai shi ne dan Allah da yake aka ce an ce abincinka bai kare ba a waje. Dole ne ko mun yaya ko mun mahaifa ko yaya ne za ka ka dawo. Shi ne dan Allah bayan an dakatar da ni kusan bayan wata uku sai ga shi daga baya wasu da aka canza wasu shuwagabannin gidan. Sun dai shi yana gidan an canza manyan shi sai aka zo daga baya aka zo aka shana dawo da shi gaba da aiki.
mata da yawa sukan fuskanci irin wannan ya danganta da yanda aka bullo musu eh wani shawara za su bada akan yanda za su iya fuskantar wannan kalubalen wanda ma'aikata da yawa suna fuskantar shi mata masu aure da ƴan mata din eh shi gaskiya kawarin da zan ba mata a nan shine kike mutuncin kansu kada su ji tsoron dan za a dakatar da su a wajen aiki ko dan za a hana su wani matsayi su je su hulaƙanta kansu a matsayin su na mata rayuwar nan gaba ɗayan ta kaman kallo ce ki je ki wutsaka kanki a wajen wannan mutumin baki san wane ne shi ba kuma baki san ya yake da wani naki ya gani idan ke budurwa ce baki san ya yake ba kila zai iya wa mijin da zashi zo shi aura daga baya ya kasance ya san shi ko wani abu kin ga zai dinga kallon mijin shi a matsayin fanko kenan ko kuma zai ma iya tura miki asiri ya faɗa wa mijin shi ko za ki iya samu matsala a wajen mijin shi idan kuma ke matan aure ne kin ga ko gaskiya zan iya cewa ki ya haƙuri ma dai kawai ko ma me zai faru da ke kawai ki kawala wa Allah ko da zai harassing inki ya ce aiki ki zai samu matsala kaza kaza gwara ma ki bari ki je shirin kuma auren ki idan Allah ya kina da rabo Allah zai dauka haƙi a wani fannin da a ce ban zama wiki ba ko na zama discouraged gaskiya a wani lokacin zan iya dukin dan shi wannan shugaban nawa zai iya kai karin shugaba amma irin wannan zai iya shafan aikin shi fatan zai iya shafan aikin shi kuma ni zaki ga mutunci yana da martaba na ya ƙara a wajen aikin dama zan ma iya samun matsayin ma da ma ban taɓa tunani ba amma gaskiya ina ba wa mata shawara su daina baiwa shugabannin su haɗin kai ko don gudun samun matsala a wajen aiki ko kuma kwaɗayin samun ci gaba a wajen aiki
to kun ji dai kan Safinatu da gafa tattaunawar nan da wakilinmu ita Binta Muhammad ta samu mana da wacce abin ya taba faruwa da ita amma kin ji tayi magana mai muhimmanci tace ka daure kawai ka shigar da magana gaba
sai
kai tawakkali ka shigar da magana gaba kaman
daga masu sauraron mu kaji wasu na cewa wai yawanci macen ce amma ni ban yadda ba
kawai
mai wani ba su yana wani kamun kanki lokacin zai ba ya amfani da wannan kamun kanki yace
kuna ji wannan ga shahararren mai hada fina-finai wannan mutum Winston din abinda ke faruwa da shi yanzu mata 13 sun fito sun ce gashi ne ya neme
su da sannan ma bayan wannan ma har su kamfani sun tunkuɗe shi gefe guda saboda suna ga ya bata ma kamfani su kamar yanzu misali a irin kasashen mutu kamfanoni irin wannan masu zaman kansu suna iya haka su daure wannan matakan misali ko kuma magana
to amma ka sani kuma yanzu ya ce shi bai dauki laifin ba ya ce gaskiya ushari aka kula ai da ma ba su dauka Maryam dai wanda yayi irin wannan in dai ba an kama shi dumudun ba ai abe alsawa
sannan kuma kamar misali magana da muke a ƙasa din nan maganan ma'aikatu da na gwamnati su kansu akwai irin dokoki da kamfanoni ko kuma ma'aikatu suka ware wanda za a ce ana training din ma'aikata
ne kamar muna
ne kamar irin yadda ake a nan misali
to sai zaka ga je ku dauki wani darasi da zaku rubuta a ce me ka sani game da shi ko san wannan haƙin
ko san wannan kaza ne alamar shi
to yanzu Safina ta tattauna da barista Aliyu Abdullahi dan jin wani mataki ya kamata mace ta dauka idan haka ta faru da ita
to assalamu alaikum barista Aliyu
wa alaikum assalam Safina
a shari'ance me ake nufi da kuntatawa ko cin zarafi ko musgunawa a wajen aiki?
To, da farko dai musgunawa ko cin zarafi a wurin aiki yakan iya faruwa ta hanyoyi da dama. Akwai ta hanyoyin kaman alal misali a ce yau saboda bambancin launin fata ko bambancin kabila ko bambancin addini ko ma bambancin ma tsakanin namiji da na mace yana jawo musgunawa da kuma cin zarafi a wurin aiki saboda haka a shari'ance dai akwai dokoki da yawa kowane ma'aikata ya kamata a ce akwai irin nasu tsarin ko shari'o'i nasu da ya kare ma'aikatan wurin daga irin wannan cin zarafin da irin wannan musgunawa manyan dokoki na ƙasa babbar doka ta ƙasa ita ce kundin tsarin mulkin ƙasar nan kuma ita ta tanadi ta yi tanadi na musamman akan cin zarafin mutum ko kuma cin mutunci mutum ko musgunawa mutum in aka duba sashi akwai sashi a nan wato yanki na hudu na kundin tsarin mulkin ƙasar nan inda ya taba wato ƴancin ɗan adam akwai inda ya yi magana akan cewa kowane mutum da yake ko ɗan Najeriya ko mazaunin Najeriya yana da yanci na a bashi mutuncin shi a kyautata mishi ba tare da kuma an musguna mai ba duk inda yake zaune ko wurin aiki ko wurin zama kada a musguna mishi wato shine wato right to dignity
so
in muka duba wannan kadai ma idan har mutum ya fuskanci kaman musgunawa a wurin aiki ko cin zarafi zai iya kai mutum kara kotu domin a kaddamar mishi da wannan yancin shi kotu ta kaddamar da yancin shi nan kamar yadda aka mai tanadi a cikin kundin tsarin mulkin kasar nan sannan na biyu kamar na faɗa kan akai bisa wannan wurin ma idan har mutum yana a cikin irin waɗanda yake samun wannan musgunawa akwai sai ya duba dokoki da tsari na wannan ma'aikata
inda yake aiki
yawa inda mutum yake aiki
kamar shine union kenan kamar union din ma'aikata
ba dole sai union ba wani ma'aikata da aka ga
ba su da shi
harkan union wasu kuma sun yarda da shi wasu kuma sannan akwai ma ko kana sama wannan ba sai kana kasa ba musgunawa ko cin zarafi zai iya same ka ko kana cikin ko kana manyan ma'aikaci a ma'aikatar manyan ma'aikatan yawancin ba sa cikin union amma za ka iya samun wani ya ci zarafinka ko ya sa ka a gaba ko ya musguna maka saboda haka yanzu haka bari ki ga in baki misali kamar irin mutanen da abin ya fi aukuwa a gare su kamar mata
yauwa abin da zan ce maka kenan in ce kamar fannin mata shine ya fi faruwa
yauwa mata abin ya fi faruwa da su saboda zaka ga wato ogogin su a sama gabannin su kenan suna neman wasu su da yawa wani lokaci zaka ga sun gamace ba su san inda ta fito wata na aiki gabashin su za su nemi su kwana da ita su ko saboda ci gaba a wurin aiki ko ma saboda a barta mata aikin da ma sai a ce sai an kwana ita in ta kiyarda ko suka nemi kawance ko abokantaka da mata na kasa da su a wurin aiki suka ki ba su haɗin kai sai kaga suna takurawa suna cin zarafi suna musgunawa irin wannan mata saboda haka a gaskiya a Najeriya ba mu da dokokin da ta kare mata musamman mata da sosai irin waɗannan abubuwan kamar ƙasashen sauran ƙasashen da suka ci gaba kamar ƙasar Amurka zaka ga yanzu mutane suna taka tsantsan domin gunawa mace tana aiki a ƙarƙashin su amma a Najeriya ba irin wannan dokoki sosai amma yanzu zaka samu akwai dai irin ƴan yaƙin haƙƙin bil'adama da civil society suna ƙoƙarin su ga in sun sa mata sun fito sun yi magana in suna samun irin wannan takura ko musgunawa ko cin zarafi yawanci za ka samu matan ma ba sa faɗa saboda kada su yi suna tsoron wato stigma kada a musu ai ana neman su a wurin aiki ko wani abu haka saboda yawanci kaga za ka samu suna da mata suna da mazajen su suna da iyalansu maybe watakila da ma da 'ya'yansu saboda haka zaka ga mata suna shan wahala suna yin shiru ba su iya fitowa su bi haƙƙinsu
shi yasa muka ce ai muke son mu ji
na wani ya san abin da yake faruwa da su har ma a taimaka musu wurin bin haƙƙinsu
shi yasa ma Barista Aliyu muke son mu ji wanne mataki ya kamata mutum in yana cikin wannan kamar yadda ka ce mata din da gaske haka ne saboda da kwai wata ma da wakilin mu ya so ya magana da ita ya gaya mata ya ce zai cire sunanta zai ji canza sunan garinta kawai dai yana son ta bashi tunda abin ya faru da ita ta bashi labari ta ce mishi duk ba za ta yi ba wai ai za a iya gane muryarta to kaga tana fama da matsalar amma saboda tsoro ko tunanin me zai je ya dawo kaga ta kasa yin wanto tana cikin matsala kenan shi yasa muka ce to bari mu waye mu masu sauraron mu da kai cewa zaka iya yin abin a shari'ance ko da a boye ne kaje ka kai kara ko ka nemi shari'a taimaka tsakani da shi wanda kake aikin da shi ko dai
to duk kamar yadda na ga miki ko akwai dokokin nan dai ba wai bamu da su ba akwai duk da dai ba su da karfin irin na kasashen waje kamar kasar Amurka inda nan kuke yanzu haka amma muna da wasu dokoki kamar tun farko ma in mutum ya nemi ya musguna ma ya ci mutuncinka akwai kamar yadda na ga miki yancin na dan adam da ya kare more mutuncin shi a cikin kundin tsarin mulkin kasar nan saboda haka wannan kadai ma za ka iya nufan kotu
da shi
kaddamar maka da wannan yancin ka na more mutuncin ka a kotu kaje kuma a ma wannan a biya ma haƙin ka sannan amma in muna magana wurin haƙi aiki ne musguna na wurin aiki takura na wurin aiki cin zarafi na wurin aiki farko ya kamata shine ai na riga na ma fada sai ka fara duba waɗannan sharuɗoɗi ko kuma abin da ake kira condition of service ko dokoki na
ma'aikatar da kake aiki ƙwarai
ta kunshi wasu tanadi na irin wannan cin zarafi na ƙasa da mutum in ya kunsa to sai mutum ya nemi ya bi waɗannan dokoki tukunnatin farko to matsalar da ake samu yawanci waɗanda za su kare ma haƙƙin kuma za ka samu yawanci su ne ke taka haƙƙin in har ka lura ko kika lura kika ga cewa ba za ki samu biyar bukata ba ba za a kare miki haƙƙinki ba na takura na musgunawa na cin zarafi a wannan ma'aikatar sai tun wuri ki yi magana da lauyoyi ko ki samu abin da ake kira civil society organization to ƴan rajin kare haƙƙin
ɗan adam
magana da su sun san irin taimako da za su baki kada ki bar abin ya ci a fito fili ki faɗa sannan za su baki shawari irin wato action wato
matakin da ya kamata ka ɗauka
je kotu akan enforcement of fundamental human rights to neman kare haƙƙin ki na ƴancin ɗan adam kuma da ki je ki bi watakila ya dinkata da irin takuran ko cin zarafin da aka yi ko cin zarafin da aka yi a wurin aiki in akwai sexual harassment ne akwai abin da ake kira wato cin zarafi ko musgunawa na neman harkar da mace kwana da yiwuwa ma na miji ne ma to so sai mutum ya nemi sai an san mene particulars din wato abin da yake kunshe da wannan cin zarafin sannan za a iya baki shawaran wani mataki kuma wani kotu za ki nufa kuma wani irin action za ki iya kawowa gaban wannan kotu
mun gode ƙwarai barista sai wani lokacin kuma insha Allah
kadi kwaye nake fada ka kwayo kwawayo yawa gara ta farbi sa doka da oda to a dalilin bayanin nan da barsa Aliyu Abdullahi yayi mana mun ji ku kuma wakilin mu ya nemo mana ta bakin Hajiya Halim Baba Ahmed wata mai rajin kare haƙƙin mata da kananan yara don jin yadda za a same su ko kuma dikadi
Hajiya Halim Baba Ahmed a matsayin ku masu fafutukan kare ƴancin mata da yara da farko za mu so mu san ya kuke ji idan ana ba da rahotannin cewar ana kuntatawa mata a wuraren aiki babu gayar babu dalili.
Gaskiya abin yana kansa da hankali sai da jiki da ake zato. Saboda ba na wajen aiki ba ko ina aka ce ana cin zarafin mace abu ne mai tashin hankali ba tsamin ba balle wanda muka sani zahiri ne so su mu ya shafe mu kuma ya shafi ɗan uwanmu ya shafi waɗanda muke tare da su mata ba ƙaramin aiki ake yi. Musamman a wajen aiki ba. Amma akwai wasu mutane da suka maida wannan wajen aiki waje ne na al'adarsu ko sana'arsu na cin zarafin mata. To kowane hanya fiye da biyu yadda kake zato. Abin kuma na da zafi na ɗaga mana hankali fiye da biyu yadda kake tsammani. Wanda saboda wannan haka ne ma wannan ƙungiya namu ta shirya tsaf da izinin Allah za mu ɗauki duk wani mataki a kan labarin da muka samu na cin zarafin mace. Wajen aiki ba ma ta wajen aiki ba ta kowane hanya. Saboda yanzu ina ga misali maza kamar su mai da ci mana zarafi kamar wani abu ne wanda suke aikin kago da shi ko kuma wani abu ne wanda shi ne kaɗai ba sa na biyan bukatunsu abin da yake ma ba mu mamaki da tsoro shi ne mazan nan kamar sun manta su suna da ƴaƴa ko kuma suna da ƙanne ko kuma su ma'aurata ne suna da mata duk hanyar da aka bi su ma in aka ce za a rama a kansu za a samu hanyar da za a rama a bikin su kuma hanya ta mafi sauƙi. Shi ne abin da kuma tsaka mana hankalin mu saboda duk lokacin da aka ce za a rama shin wani zarafin da wani namiji ya yi ma wata mace ko akan ƴar uwansa akan ƙannen shi ne ko akan uwansa ko akan matarsa ko akan ƴarsa ko akan yin shi kaga duk inda aka bi dole sai ya shafi wani ya shafi mata kuma ta wani hanyoyi da yawa to wannan gaskiya abu ne mai matuƙar ɗagon hankali abu ne wanda yanzu mun shirya da izinin Allah za mu yi ƙoƙari duk hanyar da za mu samu a mai da shi ya zama doka, saboda na lura yanzu cewa duk wani abin da ya zama da ba a ɗaukan hukunci a kanka, to wallahi za a ci gaba da yin sa. Abin da zai kawo sauki a cikin lamari idan aka ce an mai da abu ya zama doka, za a hukunci su duk wanda aka yi wannan, musamman ma na cin zarafin mai mata. Wallahi abu ne mai mahimmanci sosai in Allah ya ce mutum ya zama doka a ƙasar nan.
Idan muka duba yadda wannan abu ke ci gaba da faruwa a ƙasa daban-daban na Najeriya, ko zai ci wani bayanin yaya girman wannan mutuwa take?
Wallahi girman su ya wuce duk yadda kake so, ke kashi ga doka ko kuma tunani. Aƙalla ba a ƙasar ba, ni yanzu kaina ya kai a matsayina na shugaban wannan ƙungiya ta Tafo Juvenile Delinquency Awareness ta ƙasa. Ya so ta biyar ina shirya hanyar da za mu ɗauki mataki-mataki insha Allah karin mu magance yadda ake cin zarafinmu na mata, saboda matsalan nan ko babu Arewa babu Kudu ba Musulmi babu Kirista, ko ta ina an ci mana zarafi, a ci mana zarafi mu iyaye, a ci mana zarafi mu ƙanne, mu ci mana zarafi mu ɗaɗa, a ci mana zarafi mu mata. Ni da mu ci da shi, ni da mu ci da shi, kuma sannan a zo a ci zarafin ƴaƴanmu mata da ƙannenmu. To ko ka gani abu ne wanda idan ba mu yi kwasa muka ɗaga hannu, muka haɗa hannunmu mata duka na ƙasar nan, muka yi ƙoƙari muka yaƙi wannan abin, ba gaskiya muna da babban aiki a gabanmu, aikin nan da ba mu kai iya inda zai kai mu ba. Kuma mu ma yanzu muna gani abin da yake ta nan da hankali, to na bayan mu kuma me za su gani?
Idan muka duba yadda wannan matsala ke ci gaba da faruwa a Najeriya, idan misali akwai wacce ke da korafi kuma tana son ta rufe ku, misali ya za a iya same ku?
Lambobin da nake da su su ne muke ayyukan mu duka na office, wanda ya shafa kowane irin aiki ba ma na cin zarafin mata kaɗai ba. In Allah ya so, yanda aka kira ni su wannan lamba da izinin Allah, ko a ina mu dai kokari in je wajen da abin ne yake faruwa, kuma mu ɗauki mataki da izinin Allah insha Allah. An kama kira na sau da yawa, idan abin da nake in tafi ne zai in je saboda irin wannan cin zarafin mata. Ga lamba na kuma sannan ka san adreshin a ofis ɗina. In Allah ya so, da suka kira ni a duk yadda nake, in Allah ya so da zai zama mai sauƙi ne. Ni dai saboda wannan aikin, saboda gane ma yadda alolin cin zarafin mata yake yi da yadda ake mana abubuwa. Kamar cikin Abuja babu ƙauyukan da ba na zuwa in je in zauna. In je in zauna kan abin da nake yi kenan, a rinƙa lura da yadda abubuwan da ake mana. Sai dai kawai Allah ya gyara, ban wani abin da yake da nake zato, Allah ya san ta.
Yau amin ya rabi, to Hajiya mun gode kwarai da gaske da wannan lokaci.
To da fatan za a haƙuri da holo kwamuri da aka je don daga baya birkice.
Gaskiya kan Usman da Safina, kun sa ko wani kamfen yanzu da ke gudana yanzu a kafofin sadarwa a amfani da wani abu wai Me Too ga matar da wai suka taɓa fuskantar tsangwama irin waɗannan
nima
na taɓa fuskantar wannan, don ya kamanta mutane su gani ba cewa ba lallai mata na fuskantar.
To wato nima hakan nan sai ta hau ta ɗora nata ita ma,
inda ki taɓa kai ki ce Me Too, ko ki sa a wannan Facebook ko a Twitter ana so a gani,
za a gane yawan matan da suke samun matsala.
Ai ba su kalkuwa da kai wanda ba su tabbasu ba ma a guraren aiki ba, a rayuwa duk fannin rayuwa akwai yanda wanda kake tsammanin mutumin kirki ne ba, wanda sai ya zo maka irin maganan nan.
Maryam, da kai wani wannan group da nake da shi nake a Facebook, za irin ana magana kaman yadda ake kaman karanta abu wanda Usman abu ne mai
karanta
mai ni ya tada min hankali.
Me kenan?
Irin kaman yara kanana, kaman yanzu kina aje dan uwanki kila ko kananki ko dan uwanki ko wani kanan mijinki yana zaune da yaranki, ina ne na lalata
su.
To irin ana ka gane irin group din ba a fadin kawai zaka fadi labarin ka, amma ba zai fita ba. So yawanci in kin ji da mutane ke irin kowa irin ta ma
yayi
wata ta ma tsufafa, amma su ce wani abokin baban ta ma ne, kuma wani uncle din ta dake cikin gida.
Kuma musulma kaman mafi yawanci kaman yanda Barista Aliyu yake magana ne, zaki ga tsoro.
A tsoro shi ne babba ma,
in kika fito kika faɗa za ki ga sau da yawa za ki ji labarin wata yayyata mijinta ne ko Allah na tuba astaghfirullah ya fito shi ke neman ta ta faɗi ma uwar, amma uwar wadda tana tsoron
akwai wanda wacce ta faɗi wannan suka ce suna tsoron su ga mu iyayen saboda ba za su yadda
ba,
wasu kuma ma mazan aure ne su ce dan kasa kashe masa aure irin saboda
ko irin wannan za a ce wani zai kaza.
To kiga kamar abinda wani mai sauraron mu nan ya faɗi, yace wai bace ta ga mijinta, ai wani in ta ga miji
ba wai da
ba wani mai da ai dai za ta kwatanta mishi cewa ba laifinta bane, gani zai ai ta ji ta sa
ai wata ma in ta faɗa Allah ta kashe auren.
Akwai wani magana da suka yi cewa wai shigar mata, wata ko ta sa niqabi
wani nace miki ko wani fa zai amfani da musulun irin kamun kanki da shi zai amfani ya ce su ya neme ki dai ta kurai
a yanzu misali a irin kasashen nan a gurguje ba zaki ga gashi nan isa in me irin wannan halin yazo nan baya anan saboda ya san akwai doka
da kai doka
ai kawai magana ce ta
kuma dole din aka kama ka da ka sai haka zaka rijista a rayuwar ka sai duk inda ka bi sai a san kai ka taba lalata
kai kaza
to Allah ya kyauta
Allah ya samu dace to yanzu kan duka nan zamu tattara a madadin
Maryam Bashir Bugaji
Safinatu Sodengi
sai kuma Daniel Brown da ya bada umarnin shirin da injiniyan mu ne Pascal Falar sai wanda ya hada mu a Facebook live Ibrahim Abdulaziz Adelitoro sai kuma ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa subutan sharewa yau da go